Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1525 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuwa za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani Sarauniya Far'a Nomad FM Dalol FM Sainiya da kuma tashoshin mu na VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio da ke kasar Kumasi a Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodo shi aka buƙaci yin hakan ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka Yusuf Aliyu Harandani ke jagorantar shirin yau talata 2 ga watan Oktoba tare da abokin aikin mu Sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin daga nan birnin Washington DC amma da farko ga kanin labarai
rundunar sojin Amurka ta ce ta kashe mayakan sakan al-Shabab a wani hari da ta kai a kudancin kasar Somalia a can kasar Afghanistan kuma wani harin kunar bakin wake ya ratsa wani taro da ke da nasaba da zabe a gabashin kasar ya halaka mutane 14 da raunata wasu da dama bukatar neman taimako da takaici yana da garuwa a tsibirin Sulawesi da ke tsakiyar kasar Indonesia inda fiye da mutum 1,200 suka mutu sakamakon girgizar kasa da ta auku a makon jiya
kanin labarai kenan aka saurara to a cikin shirin namu za ku ji cewar wani wace waina ake ci gaba da toyawa a fakin zaben fidda gwani da ake gudanarwa a Najeriya a yanzu dai ana ci gaba da gudanar da zabe a jihar Lagos kana wasu jihohi kuma ana samun takaddama
wanda kasa mai albarka ruwa binne ta zai zo yi ko an ga mutane da suka zo suka yi aihu suka yi jika sai kaka ai wata sabuwar matsala ta hito ina za a sa su kenan arzikin da ake samu ga kihi ya rage amma sai ka koyi noma kai
har ila yau dai a jamhuriyar Niger kuma ana gudanar da wani taro na haƙƙin wanda za a ke duba harkar siyasa ta kasar a Niger wanda aka hada jam'iyyun siyasa don ganin yadda za a warware matsalolin da ke kai komo a kasar
bai yiwa a ce a zau a tattauna babu wanda zai iya ce ma ga doka to sai an tsaye da dokoki an koma bisa turbar doka lokacin nan duk wani gyare-gyare da gyaran huska da zamu yi zai zama yana da muhimmanci
akwai mu kuma da shirin noma tushen arziki wanda safinatu Sada Sodangi za ta gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran rundunar sojin Amurka ta ce ta kashe ƴan yakin sakan kungiyar al-Shabab guda 9 a wani hari da jiragen yaki da ta kai a kudancin kasar Somalia bayan ƴan tawayen sun kai wa sojoji hari wata sanarwa da ofishin rundunar sojin Amurka mai kula da shiyar Afirka ya gabatar ya ce an ji wa ɗan yakin sakan kungiyar al-Shabab guda 1 rauni a harin da aka kai tare da gwamnatin Somalia jiya Litinin a kimanin kilomita 40 arewa maso gabashin birnin Kismayo da ke kudancin kasar sanarwar ta ce a nazarinsu babu farar hula da aka kashe ko aka jikkata a wannan hari a bana rundunar sojin Amurka ta kai hare-hare fiye da 20 a Somalia a halin da ake ciki kuma Amurka ta baiwa Faransa tabbacin ba za ta rage goyon baya da taimako da take baiwa yakin da Faransa take wa jagoranci kan mayakan sakai a kasar Mali ba Sakataren tsaron Amurka James Mattis ya faɗa yau Talata a Paris cewa Amurka za ta ci gaba da taimakawa da bayanan sirri da kuma taimako ta fuskar sufuri da kuma tarungumi shiri da Faransa take jagoranta sosai. A can kasar Afghanistan kuma wani harin kunar bakin wake na bam ya ratsa wani taro da ke da nasaba da zabe a gabashin kasar ya kashe akalla mutane 14 da raunana mutum 30. Wannan mummunar tashin bam a gundumar kama da ke lardin nan ga har ya tashi ne a cikin ofishin yakin neman zaben wani dan takarar majalisar wakilai da za a yi ranar 20 ga wannan wata na Oktoba idan Allah ya kai mu nan da nan ba san abin da ya faru da dan takarar mai suna Nazir Muhammad ba Mai magana da yawun gwamnatin yankin Abdullahi Kogiyan ya faɗa wa muryar Amurka cewa mai harin kunar bakin waken ya tada nakiyoyi da ya jigida da su a gangamin siyasar. Wannan shine babban hari na farko da ke da nasaba da harkokin zabe a Afghanistan tun makon jiya bayan da jama'in suka amince yan takara 2500 ciki har da mata 417 su fara yakin neman zabe. Babu kungiya da ta fito nan da nan ta ikirarin alhakin kai harin a wannan lardin inda yan tawayen kungiyar Taliban da Islamic da ISIS suke gudanar da hidimomin su. Bukatar neman taimako da takaici yana dada karuwa a tsibirin Sulawesi da ke tsakiyar kasar Indonesia inda fiye da mutane 1200 suka mutu sakamakon girgizar kasar da ta auku a makon jiya. Rahotanni da ke fitowa daga yankin na cewa mazauna garin Palu inda girgizar kasar ta fi barna suna ɗibar ganima a shaguna domin neman abinci da ruwa inda suke ƙara nuna takaicinsu kan tafiyar hawainiyar da gwamnati ke yi wajen jigilar kayayyakin agaji na gaggawa. A halin da ake ci kuma ma'aikatan ceto na ci gaba da tona baraguzan gine-gine suna neman kila ko akwai waɗanda ke da rai. To amma yunkurin nasu ya yi kicibis da matsala domin rashin kayan aiki. Ana kyauta zaton akwai kimanin mutane 50 da suke makadai karkashin rusasshen otel ɗin Ra'owa Ra'owa da ke wannan birni. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jakadiyar Amurka kungiyar kawancin tsaro ta NATO yau Talata ta ce tilas kasar Rasha ta kawo ƙarshen kera sabbin makamai masu linzami da za su iya ɗaukan makaman nukiliya kuma ta kuma yi kashedin cewa Amurka za ta lalata shirin idan ya fara aiki. Kungiyar NATO tana fargabar cewa shirin makaman da ake kira 9M729 ya keta ka'idar yarjejeniyar da aka kulla 1987 kan nukiliya masu cin matsakaicin zango. Wannan yarjejeniya da aka kulla a zamanin zaman doya da manja ta haramta dangin irin waɗannan makamai da kuma dukkan makamai masu linzami masu cin dogon zango tsakanin kilomita 500 zuwa 2500. Kuma kungiyar ta NATO ta ce shirin na Rasha yana cikin wannan jeri da aka haramta. Jakadiya ke Bailey Hutchinson ta faɗa wa ‘yan jarida birnin Brussels a jajiberin taron da za a yi tsakanin sakataren tsaron Amurka Jim Mattis da takwarorin aikinsa na kungiyar ta NATO lokaci ya yi da ya kamata Rasha ta komo teburin shawarwari da kawo ƙarshen keta ƙa'idar yarjejeniya da take yi. Nan da makonni biyar idan Allah ya kai mu waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a a Amurka za su yi zaɓen wakilan majalisar dokoki kuma sakamakon zaɓen zai ɗora tasiri sosai a cikin shekaru biyu masu zuwa na mulkin shugaba Donald Trump. Ana ta samun ƙaruwan yarɓe gumi da dagewa kafin zaɓen da za a yi ranar 6 ga watan Nuwamba musamman tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat ta masu hamayya da suke ƙoƙarin ƙwace rinjaye a majalisar wakilai. To amma kuma dukkan jam'iyyun za su ƙara zagi dantse ta yadda duk ta kaya sakamakon tabbatar da naɗin Brett Kavanaugh a zaman alƙalin kotun ƙolin Amurka. A ƙarshen ma.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da wakilanmu da ke sassa daban-daban a cikin Najeriya, inda ake ci gaba da gudanar da zaben fidda 'yan takara. Abokin aikinmu Ladan Ibrahim Ayawa ya samu jin yadda ake gudanar da zaben a jihar Lagos da yadda ta kaya a jihar Zamfara da jihar Bauchi. Ga abin da suke cewa.
Babangida, me ake ciki ne gaba da zaben fidda ɗan takarar gwamnan APC a nan jihar Lagos? Don na sana ta takaddama.
Gaskiya kawo yanzu akasarin guraren da na biyar sanajin su wurare kamar guda biyu an riga an kammala wannan zaɓe na girkiyar wani makaranta da ke Bangumen a nan Yaba da kuma makarantar St. Joseph. Duka wuraren na an yi zaɓe kuma an gama lafiya. Sai dai akwai rahotanni da ke cewa an yi tashin hankali a wasu cibiyoyi kamar Oyibo inda rahotanni ke cewa har an yi harbe-harbe amma dai ban gani ba amma akwai cibi da suka tabbatar min da haka.
To kana labarin abin da ya faru shiyoyin su Ekpe su Badagry su Ikorodu haka can ma an gudanar da zaɓuɓɓukan?
Duk yayin waɗannan gurare da ka lissafa an ga an yi waɗannan zaɓe suka kawo yanzu, kuma abinda ake jira shi ne tattara waɗannan zaɓuka ko kuma sakamakon zaɓe zuwa ainihin hedikwatar jam'iyyar ainihin APC da ke can Atlee Road da ke anguwar Ikeja.
A jihar Zamfara kuma ga Murtala Faruk Sanyin nan.
Sautu a halin yanzu dai an cimma daidaito dawa kamar yadda mutane suka sani sun fi kowa sani shi ne dan takara kaza ne, inda ɗaya ake ganin kamar shi ne dan takarar gwamnan jihar wanda yake samun goyon bayan gwamnati kuma shugabancin jam'iyyar. Yayin da su kuma ƴan takara guda takwas suka haka kansu su daga tsanin ne ba za a yi musu wasu abubuwa da suke zargin za a yi ba. Wannan ne yasa aka yi ta takaddama aka kuma shigo da wasu sharuɗa da wasu abubuwa haka. Wanda ita kuma gwamnati ita ce ba ta amince da su ba a kan haka a jiya a daddare. Gwamnan jihar ya ce lallai gwamnati ba za ta bari a yi wannan zaɓe ba saboda samar da mutuna da zaman lafiya. To amma da yau ya fito kuma ya koma bayani wa ƴan jaridu, inda ya ce a yanzu an kai ƙarshe kuma an satanta an kuma gyara wasu al'amura kuma za a gudanar da zaɓe gobe insha Allah. Hasali ba da muke magana da kai an ba da umarnin a rarraba kayayyakin da za a gudanar da wannan zaɓen zuwa ƙananan hukumomi ta yadda gobe da safe za a soma wannan zaɓe.
A kan zaɓen fidda ɗan takarar gwamnati a jihar Bauchi, ga abin da Abdulwahab ya aiko game da wannan zaɓen.
Tun da farko kuwa na ziyarci wasu tashoshin zaɓen. Ga abin da suka shaida mini.
To mu dai mun zo zabe ramu kara mu zabi dan takara mu sojoji ne ko ƴan sanda ne sun je ba mana tiya gas. Ake gudu suna kuma daga can muna ganin ana jiban iyayen mu ƴan kwansu. Suna gudu. Zabe mu kan aboki ba a yi ba.
Manyan siyasa kuma da musu dukan su koyi talakawa.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu a jambu a Najeriya dai, inda aka kammala wani taron da ya nuna ake nuna mahimmancin a tafkin Chadi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ya haɗa mana wannan rahoton.
Kididdiga ta nuna akwai kimanin mutane miliyan 45 na rayuwa a yankin tafkin Chadi, wanda ya ratsa ƙasashen Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadin. Galibin mutanen dai sun dogara ne da albarkatun tafkin ta hanyar noma da kiwo da kuma uwa uba kamin kifi. Sai dai ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya da ke nan Najeriya ya ce kimanin mutane miliyan 7 na fuskantar barazanar yunwa saboda dagurewar al'amura a lardin.
Climate change consequences of a drastically shrunk Lake Chad and the patching of otherwise fertile Arab land.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan a yayin babban taron Majalisar Dinkin Duniya a makon jiya yake tsokaci kan yadda sauyin yanayi ya taka rawa wajen kaffewar tafkin Chadi da kuma irin kalubalen da hakan ke haifarwa ga kasashen da ke makwabtaka da tafkin. Gabanin kalaman na shugaba Buhari a zauren Majalisar Dinkin Duniya kan wannan batu yayin makamantansu a yayin taron kasa da kasa da aka yi a Abuja cikin watan Fabrairun bana, wanda hukumar kula da tafkin Chadi ta shirya haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta UNESCO. A makon jiya ma dai masana sun ƙara wa juna ilimi kan hanyoyin bunƙasa noma a yankuna masu fama da ƙarancin ruwan sama, wanda cibiyar nazarin harkokin noma a wurare masu ƙamfan ruwa ta Jami'ar Bayero ta shirya. Batun kalubalen tafkin Chadi na daga cikin abubuwan da suka mamaye ajandar taron. Farfesa Tijjani Alu Adamu na Jami'ar Abdulmumini da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar, masanin kimiyyar harkokin noma ne, kuma ya gabatar da makala a zauren taron.
Yanzu da sake muhalli, rishin haɗuwar ruwan sama da waɗansu dam-dam da aka yi kan river masu ba tafkin Chadi ruwa sai ya bar zuwa cikin Chadi da yawa, sai tsotse. Dai tsotse mi Allah ya yi, sai ƙasa ta hito, ƙasa mai albarka. Ƙasan nan yau in ka tai wurin kan ƙasan nan, in ka kalle ta sai ka gane ta bushasha, amma da ka tona ɗanya. In ka zo kai shubka kanta, me ake gani an yi shubka kanta? Ana gani cimaka ta hito ba sai ka nome ba.
Saboda ni'ima a ƙasa.
Akwai ni'ima kuma ciyawa ba ta hitowa. Masara sai ta hito, daga shubka sai ka zo ka in tana na ka zo ka ɗebo ba tare da an yi noma ba. Ka san ƙasar da ruwa ke kawowa ƙarfi gare ta ba sai an sa taki ba. Yanzu bayan wannan, yau kun san wurin tafkin Chadi tun kan harkar Boko Haram akwai soja. Yau a Nijar ƙaramin sojin da ya ga wurin tafkin Chadi in ya sauka aiki sai ya komo ya zama da iyalen shi.
yau in ka ta yi inda ruwan na ya tsotse na tafkin Chadi kamar wurin su Boso a Niger, babu irin Niger da baka iskiya suna nan ga noma. To yanzu shugabanni za su kawo ruwa daga Shari, in sun kawo ruwa daga Shari waga kasa mai albarka ruwa binne ta zai zo yi. Wa'an ga mutane da suka zo suka yi aihu suka yi jika sai kaka ai wata sabuwar matsala ta hito, ina za a sa su? Kenan arzikin da ake samu ga kihi ya rage, amma sai ka koyi noma kai.
Masu kula da lamura dai na ganin cewa tilas ne sai an hada karfi da karfe tsakanin kwararru da mahukunta kafin a iya warware kalubalen da wannan laddi na tafkin Chadi ke fuskanta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Sai kuma mu garzaya jamhuriyar Niger, inda aka gudanar da wani taro wanda ake wayar da kan jam'iyyun siyasa don haɗin kansu. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka ya aiko mana da wannan rahoton.
Dakin taro na Sunday Banke da ke fadar Prime Minister kenan lokacin da wakilan jam'iyyun siyasa ke gudanar da taron kwamitin CNDP mai alhakin warware rigingimin siyasa. Taron wanda ke karkashin Prime Minister Birjira Fini a wannan jikon ya zo ne da bukatar nazari akan maganar gyaran huskar kundin zabe wanda a can baya ya haddasa rarrabuwar kawuna tsakanin jam'iyyun siyasa.
Nous avons ainsi adopté un ordre du jour conforme aux vœux des partis politiques, à savoir la révision du code électoral.
Bayan da aka saurari shawarwari daga wakilan jam'iyyun siyasar da suka halarci wannan taro, a ƙarshe an yanke shawarar kafa kwamiti mai mambobi 12 waɗanda za su duba hanyoyin kwaskure wannan kundin zaɓe, kamar yadda shugaban jam'iyyar PNDS tarayya bugo da ƙari ministan cikin gida Bazoum Muhammad ya gaya wa manema labarai.
An ce ma'an adawa su kawo mutum 8, mu kuma mu kawo mutum 4. Kaga an adawa akwai wanda su ce su an opposition ne, akwai wanda suka ce su an nuna filiye ne, amma ka san suna da gungugu da wanda ya hada su kuma suna mu adawa. Amma duk da haka babu matsala, mu amince za mu je mu yi shawara. Duk abin da muka gani ya dace suka kawo, za mu amince da shi, su ma za su yarda da shawarwarin da muka yi.
Jam'iyyar MPN kishin kasa wace rashin yarda da wannan kundin zabe ya sanadiyar ficewar ta daga kawancen jam'iyyu masu mulki a watannin da suka gabata ta halarci wannan taro. A cewar mataimakin shugabanta Korone Masani, dama ce a gare su su kara fahimtar da waɗanda ba su gane manufar jam'iyyar ba.
Zance wanga mu ne muka tambaya ayi magana bisa gare shi, yanzu ta mu 17 mu kokuwa bisa ga code electoral, yanzu an ce za a zancen code electoral, kenan bai yi a ce ba mu zuwa.
Sai dai a yayin da ake gudanar da wannan taro, shugabannin kawancen jam'iyyun adawa na FRDDR a nasu bangare sun kira taron manema labarai domin sanar da jama'a dalilansu na kauracewa wannan taro na CNDP. Mamman Sani Adamu shine kakakin jam'iyyar Hamayya.
Ba yiwuwa a ce a zau a tattauna babu wanda zai iya ce ma ga doka. To sai an tsaye da dokoki, an koma bisa turbar doka. Lokacin nan duk wani gyare-gyare da gyaran fuska da zamu yi zai zama yana da muhimmanci. Ba a zo a yi kamar ana tattaunawa ba, a fara da abun da yake hana ruwa gudu. Yeso sai a shiga cikin shirya muhawara ta kundin zabe.
Rashin yarda da dokokin da ke kunshe cikin kundin zaben kasar ta Niger ya jawa hukumar zabe ta seni bakin jini daga wajen yan adawa, saboda cewar su haramtatta ce. Dalili kenan da suka ki aikewa da wakilai a wannan hukuma mai mambobi 13, yayin da shirye-shiryen zababbukan 2021 ke kara kankama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mummuni Barma. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 11:19 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan mako makon za ku ji ƙarshen tattaunawar da abokin aikin mu Sarfili Hashim Gumel yayi da bakon mu da ya ziyarci sashen Hausa shekarar da ta gabata kuma ya sake dawowa wannan shekarar wato babban daraktan cibiyar nazarin aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria Professor MK Usman inda a makon da ya gabata muka tsaya inda ya fara bayanin training inda suke yi na Empower Agro yanzu kuma za mu ci gaba
haka wannan training Allah sa mun yi shi kuma ya zama kowace karama hukuma a Najeriya babu wanda ba za ka samu wannan dan Empower Agro din ba kuma suna nan suna aikin su kuma muna fatan ma nan ba dan karamin lokaci ita gwamnati kila ta kara dauka wasu idan ta kara dauka ko muniyin Allah da za mu yi kokari mai zaman to mun horar da su kuma a cikin horar da su din da ma da muka yi da wiki mun ba da kasida akwai yanzu horowar da muke son mu yi ta video yanda zai zama to mutum shi da kansa idan ya je zai yi dib kasidan nan ta hanyar video ta hanyar hoton video ya ga abubuwan da ya kamata yi to kaga wannan duk wasu abubuwa ne na ci gaba wanda muke ta kokari muke bunkasawa domin ya taimaka ma manoma domin a gaskiya yanzu Najeriya kusan mutane da yawa sun fahimta sun fara gane cewa noman nan dai shine babban hanyar da za a iya mutum zai iya bi ya ci riba kuma ya samu abincin da zai ci to mu dama aikin mu abin da muke so mu nuna ma mutane cewa noma fa ba kai wai dan ka gaji noma ba kana noma ya kamata ka dauki noma cewa ai ita sana'a ce sana'a ko kowace irin sana'a ce sai kana da ilimin ta saboda haka ya kamata ka tashi ka nemi ilimin wannan sana'a saka sannan kuma ya zama to idan kai sana'an nan da kyau in Allah ya so da sisin kobo da kasa sai ya jawo maka naira 100 in ko baka yi da kyau ba to tabbas za ka cewa kamar ko ci sana'a shi in baka sa abubuwa ka tsa ilimi kuma kai da fahimta ba za ka abu bai ta daidai ba
haka professor tun farkon hawa wannan gwamnatin ta fito da shirye-shiryen fadaka kuma wato tayar da mutane tsaye su koma gona inda ta take ba da shirye-shiryen kamar bashi na tallafi na aikin noma da dai sauransu akwai matsaloli da suka faru a wannan shirye-shiryen inda wasu ke cewar ba kowane manomi aka ba ba an zabi wasu ne ko wanda aka san su aka ba wa da dai sauransu ya kake ganin wannan ci gaba yake tafiya yanzu
to abin da zaka lura shi ne mu a da yadda mutane dama ake ta maganar bashin noma mutane sukan je su anshi bashin noma ba dan niyyar su biya ba mutane sun saba da irin wannan to a yanzu ba haka bane ba saboda in aka ce bashi da yawa ta dole ka biya shi ko ba kai ba ya kamata in ma baka da rai wani ya biya maka dole ya zama to an canza su kuma mutane sun saba da irin wancan cewar ai bashi na gwamnati ba dole sai ka biya ba to ita ko wannan tsarin da aka yi ya zama to dole idan kai sai ka biya sai an ga me zaka yi da farko ma sai an tantance ka kaga misali kamar mu anan NRLS barar ta wuce mun ba da bashi yafi miliyan 100 naira amma ta hanyar bankin ABU microfinance to kaga alhamdulillah ina sani ce kusan duk mun samu wannan biyan bashi din to kaga mutanen mu su gani suke kawai kaman bashi wani abu ne wanda zaka kira abokinka ko dan uwanka ka ce baka kawai dauki kudi ya baka saboda ya san ka to shi ko wannan bashin noma ba haka bane ba akwai ka'idojin sa to kaga wannan shine babban matsala ga mutane waɗanda yawanci ba su fahimta ba muna kokari mu fahimtar da mutane ta nuna musu hanyar da ya kamata abi ta yanda za a gane wanda yake idan waɗanda suka gane din ai suna samun amfana abu suna samun bashi waɗanda kuma ba su gane hanyar da yanda zaka bi ba saboda in akai tsari ana tsari ne yanda idan an bada bashin nan a samu an so shi to kaga in ku aka bada bashi babu hanyar da za a an so shi kaga zama matsala kamar da ake a baya to shine babban abin da ke damu mutane kenan
to professor kamar alal misali a cibiyar ku akwai wani shiri da kuke kan sauyin yanayi din da sauyin yanayi ya zama wata babbar barazana ga manoma ga ma duniya baki daya
gaskiya haka ne shi canjin yayi ne ai ka san duk ma wanda yake shekarar 20 zuwa 30 in ya tana zai ga cewa abin da ke faruwa a da ba yanzu shi yake faruwa ba saboda haka a kowane lokaci mukan nuna ma mutanen mu yanda musamman manoma ta yanda ya kamata mi ya kamata su yi da kuma ya aka ya kamata shi sa ya zama to ai ake magana ilimi ai ilimin ba wai kawai na noma ba har da ilimin yanayi wani lokaci ne ya kamata ai shuka wani lokaci ne ya kamata ai girbi da sauransu haka ba kawai zaka sallake ba kawai ka tsaya kace sai ka ga ruwa ai ya kamata ka san wani lokaci ne ake ruwa kuma wani lokaci ne kamata kai gyaran gona to ba haka duk waɗannan shirye-shirye da tsare-tsaren da ake yi muna bin su sannan na biyu yanzu in kalo da su cibiyoyin binciken mu suna fitowa da iri daban-daban wanda yake zama to daidai da yanayi kaga a da za ka ga a shi irin da ke akwai na abinci wanda yake zai yi tsakon iri ne, amma a yanzu ana za a diba a gani shin wannan zai yi daidai da wannan yanayin da sauransu haka, ko saboda karancin ruwa ko kuma ruwa ya yi da kadan ya dauke. Babban dama ka san matsalar shi ne na canjin yanayi shi ne karancin ruwa ko kuma yawan ruwa. Yawan ruwa ya zamanto ya malala a wajaje da saboda haka dole waɗannan abubuwa ya zamanto mutane su shiri akan shi, kuma mu a kowane lokaci duk mu faɗa kan mutane akan abin da ya kamata a yi. Kuma alhamdulillahi akwai kasidu da zama-zama da ake yi daban-daban a duniya game da wannan abu da ke da climate change. A yanzu haka za ka ga in ka shiga website ɗin mu za ka ga akwai waɗannan kasidun da muke arajuwa domin mutane su je su ɗauka su amfana su karanta su amfana da shi.
To Professor, mun gode kwarai da gaske da wannan ziyara, kuma za mu ci gaba da jira zuwa ziyara ka ta gaba ka zo ka gaya mana yadda ta kasance ga wannan shiri.
Alhamdulillah, na gode. Alhamdulillah,
mun gode kwarai da gaske.
Dalla masu sauraro, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfila Hashim Gumal da ya tattauna mana da bakon namu, da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin, ni Safina ta Sada Sodange ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Safina ta Sada Sodange da shirin ta na noma tushen arziki. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta saƙon email.
Saƙon farko ya fito daga Ali Usman Taka Lafiya birnin Kebbi, inda ya ce assalamu alaikum BOA Hausa. A yau ina so ku faɗa wa 'yan takarkarin kujerun siyasa daban-daban a faɗin tarayyar Najeriya baki ɗaya da su sani cewa a wannan zaɓe na 2019 mai zuwa ba za mu sake amincewa da dukkan wani ɗan takara da zai haɗa hotonsa da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba, musamman ɗan takarar da ba mu yarda da cancantarsa ba. Sai kuma saƙo na biye wanda ya fito daga Buhari Yahaya Ungur jihar Yoban Najeriya, ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Muna jajantawa al'ummar Magariya a jihar da magaram ta jamhuriyar Nijar bisa ibtila'in mace-macen yara ƙanana, da fatan gwamnati za ta gaggauta kawo ƙarshen wannan ibtila'i. Salam muryar Amurka. A gaskiya kalaman da shugaba Jonathan ya yi, inda ya ce Najeriya ce matattarar fatara da talauci, san bai dace ba, domin ko ba komai shi ma ɗan Najeriya ne, bai dace a ce ya aibata ƙasarsa idan duniya ba. Saƙo daga Idris M. Idris da Maturu jihar Yobe.
To a gaida Hafiz Baballe da wasiƙun masu sauraronmu. Kafin nan kuma bari mu ƙara jin kanin labarin, mu ji labaran duniya wanda sahaba Imam zai gabatar.
Yau Talata, Faransa ta ba da sanarwar yin ɗaurin talala ga kadarorin jami'an leƙen asirin Iran su biyo bayan wani yunkurin harin bam a wajen birnin Paris cikin watan Yuni da ya faskara, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta faɗa. Hakanan Faransa ta ce ta yi wa kadarorin ma'aikatar tsaro da leƙen asiri na Iran ɗin ɗaurin talala. A wani bayani na haɗin gwiwa da ma'aikatun kula da harkokin waje da kuma tattalin arzikin Faransa suka bayar, sun ce matakin ya nuna ƙudurin gwamnati na yaƙi da ta'addanci. Rundunar sojin Amurka ta ce ta kashe 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Al-Shabab guda tara a wani harin jirgin saman yaƙi da ta kai a kudancin ƙasar Somalia bayan 'yan tawaye sun kai wa sojoji hari. A ƙasar Afghanistan kuma wani harin ƙunar baƙin wake na bam ya ratsa wani taro da ke da nasaba da zaɓe a gabashin ƙasar, ya kashe aƙalla mutane 14 da raunana mutum 30.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za mu so ku kira mu don ku bayyana mana ra'ayinku a kan menene muhimmancin zaman lafiya. Shi ne maudu'in da za mu tattauna a kai yau. Yanzu kuma a madadin sahaba Imam Aliyu wanda ya taya da gabatar da shirin, da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu Thomas, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya, sai a saurari shirin yau da gobe.